不接啊，看见走的汉呀美酒，
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 不接啊，看见走的汉呀美酒。
这是你对阿甘伯阿拉哈。
大家都记得宾尼玛吉，都不记得宾尼玛尼。
阿肯尼，沙鲁格文尼的甘南布伦沃钦丁 DC， 给夫人 chicken 个巴掌脑壳的血人。多少人住？Muna kan batun yawan kudin ruwan da ƴan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ga Madina Dauda da ƙarshen firar.
To Yusha, bari mu samu shawarar ka ta yadda zamu fita daga wannan hali da muka tsinci kanmu.
Shi da gwamnati muna taya ta murna na yin TSA na tattara kudi wuri daya. Wannan yana da kyau a cikin tattalin arzikin ƙasa. Amma akwai abubuwan kulawa shine kudaden da za a yi injection a sake su na harkan noma da harkan masana'antu da harkan ilimi. Waɗannan kudade wajibi ne a yi kasafin kudi da wuri. In ba a yi kasafin kudi da wuri ba, abun fa da yake ta faruwa haka zai ta faruwa, saboda ana amfani da rashin yin kasafin kudi akan lokaci, ana yin siyasa da shi, kuma mutane suna yin abin da suka ga dama a cikin shi. Wannan kenan, kamar yadda daktar ya ce a ba da target. Ai, shugaban kasa ya ba sojoji target,
okay,
kuma target din yayi amfani, okay. To kinga ba da target wajen shugaban kasa, okay, akwai abubuwa tsare-tsare, kai jama'a na wahala. Menene rahoton da gwamnati take da shi akan ayyukan da aka kirkira? Menene rahoton da aka yi na hawan farashi? Hauhawan farashin nan ba wanda ya yadda bai illa ba. To saboda haka za a ba hukumomin da abin ya shafa, kuma za a yi amfani da Bureau of Statistics su samar da cikakkun bayanai kafin shugaban kasa ya ba da wani directive akan tattalin arzikin kasa. Saboda na kula na bi tsarin Bureau of Statistics, suna yin iya kokarinsu na fitar da yanayin yadda kasuwa take, da yanayin yadda hauhawan farashi yake, da kuma yanayin yadda rashin aikin yi yake. Saboda a economy, kamar yadda doctor ya faɗa, dole ne shugaban kasa target ɗin kowane irin gwamnati shine ta ba da security, sannan ta kuma ba da walwala na economic activity. Idan aka samu economic activity ya tabo, crime zai ragu, son kasa zai karu. Amma duk sanda aka samu economic activity ya ki tafiya daidai, to shi yasa kowa zai zo da irin ɗabi'a da ba a bukata. Saboda duk kowane irin economic being yana da ɗabi'a biyu. Shi yasa dan kasuwa idan da ya fara kasuwanci za a bar shi ya nemi normal profit, wato matsakaiciyar riba. Amma isan da yake neman kuma kazamiyar riba, sai gwamnati ta duba ta ga ta ina yake samu kazamiyar riba, to sai ai controlling kazamin riban da suke samu, saboda wasu su samu dan abin da za su yi rayuwa da su yi masarufi da shi a rayuwa.
To a ƙarshe Dr. Obadaya, kana ganin in aka bi waɗannan sharuɗoɗin yanzu da kuka shimfiɗa, Najeriya za ta fita daga cikin wannan kangi na rashin tattalin arziki cikin lokaci?
Eh, to ina ga kaman mun faɗo da duk abubuwan da ya kamata a faɗa. Ba da target ɗin nan, kuma da shi Malam Yushau ya faɗa, duk kuɗin da za a aiki da su a yi kasafi da sauri. Kin san kasafin wannan shekara an fara shi ne bai wuce exactly. To wannan bai kamata ba. Bai kamata ba. Ya kamata wannan abin a fara shi ne a watan fari, don a yi nazari da a yi niyya da aiki. To kuma na ƙarshe zan ce a nuna shugabanci na adalci, ya kamata a nuna shugabanci na adalci na ƙwarai yadda ya kamata. Kuma kar a manta da matasa da mata, su ne ƙarfin gida, musamman mata. Ya kamata program da aka yi musu for enterprises na mata da sauransu, yadda za a ba su kuɗi a sauƙaƙe su shiga kasuwanci da wannan irin abubuwa, zai taimaka ƙwarai da gaske. Kuma musamman matasa, kar a manta da su, a ba su irin training. Wasu sai su fita makaranta ana shekaru biyu, uku, hudu, har goma ba aiki. To shi yasa muna da abubuwa da suke faru a ƙasar namu kenan. Ya kamata a duba matasa, a rinjaye su, a kawo su kusa da mu, a samu irin abubuwan da za a ba su irin training da za a sa musu, domin su ma su samu su zama independent.
Ta yaya za mu fita daga wannan hali na yanzu saboda a samu sauki?
A sai fa dai ya ragu, saboda shi abin da dama ake ta tsoron hauhawan farashi ko rate kai ya daga, sauke shi yana da wahala. Shi yasa duk abin da zaka yi, one of the main target, abin da ake so babban banki yayi, shine ya maintain stability. sannan yes to sustain stability. To idan aka kuskure ya daga, to in ya daga fa wasu na kaman criminal ne sai ka bar shi har ya sai makamai ya fara terrorizing mutane. To haka aka yi a kasuwan, sun riga sun karfi da jari, kuma karfin da suka samu sun same shi ne akan farashi. Farashin nan kuma suna jin dadin shi in ya fita a kasuwa sai ya koma hanyar jami'ai. Shine problem da ake samu, saboda haka in wannan ya maximizing gain ya kwace a hannun wannan, sai ya kuma koma wani cartel daban ya kiya koma inda ake bukatar sa. Shi sa shugaba sai ya zama da karfi kuma da sauri. Lokaci a banki ana sauri ne, ba a yin sauce wato ka tsaya kana jira a cikin harkan kuɗi. Shi saboda modern market, abinda John Robinson take faɗa shine ya zama wato contestable market, wani wuri ne kawai na rigegeniya. To yanzu abinda ya faru kenan, duk an hitin talaka an dudduke shi an kwace, shi yasa radadin yake da yawa. To kuma gwamnati sai ta koma ta kalli wato welfare, duk democracy da yake zai zama sustain over a long period, sai ya dauki economic measures waɗanda zai shafi monetary and fiscal, sannan kuma ya dauki welfare. Welfare din nan duk abin da yake na kyautata rayuwa ne, gwamnati ta yi amfani da resources dinta, sannan ta yi amfani kuma da responsibility dinta, kaman foundations na manya-manyan big companies da MTN da Dangote da irin waɗannan dole su shigo su taimaki kananan sectors na economy, saboda daga taxes din su ne da sacrifices din su suka zama biga.
To wai ta yaya za a magance wannan karɓar kuɗi daga hannun Madina a baiwa mai jidda a cikin ruwan sanyi, mai jidda ba ta aikin komi?
To ya kamata za a samo daga ita Madina adaba mai jidda, ya kamata a yi hakan nan, domin ita Allah ya riga ba ita Madina, saboda haka ya kamata a tausaya ma mai jidda. Haka ne ya kamata a yi, domin ita demokradiyya din ba yadda za ta yi sai da kowa yana taimakon wanda ba su da hannu. An ba haka ba za a samu zaman lafiya, kuma ba za a samu cin gaba ba. Kuma tilas ne gwamnati su doke matakai musamman a arewa, inda babu zaman lafiya, inda ana tashin hankali, ba yanda za a karu, ba yanda masana'antu za su kafu. Abin da yasa kenan Lagos da Ogun a yau din nan abin da suke samu daga ake ce masa internally generated revenue ya nake 160 da abin da gwamnati ke ba su
a Lagos.
Na Ogun kuma 120 da wani abu, saboda kankonin inda ba ko gwamnati tarayya za su yi su zauna a kansu.
To su saboda suna da bakin teku ne ko menene?
A domin akwai zaman lafiya, bakin tekun ya dan taimaka, wan ba shine kade ba. Sun sa yaran su a makaranta, suna da ilimin kimiyya, suna da abubuwan da za su yi da hannayen su, akwai masana'antu iri-iri a nan arewa fa da muke da shi. Kowa kawai ya sa ya zauna ya sa ma gwamnati ido. Abinda suka samu shugabanninmu na arewa, ko ana sa ma gwamnati ido, gwamnati tarayya, idan aka kawo kudi ga asusun tarayya sai su diba nasu su sa a jihunsu su kai kasan waje a bar mutane da Allah ya sa. To ba masana'antu, yara ba su cikin makarantu da zai taimake su. An ce kwanakin baya wanda suka samu 6 credit a WAEC na Anambra sun fi na duk jihohin arewa gabaɗe, jiha guda ɗaya. To wannan ina za a samu cin gaba? Saboda haka a sa yara a makarantu, a nemo musu aikin hannu, a kafa masana'antu, a creating atmosphere da environment da zai kawo cin gaba. Idan aka dauke wannan matakai, arewa ma za su tashi, kuma Najeriya ma da kanta gaba daya za ta tashi.
Ko Ishaku, kana da abin da za ka kara?
Ina da abin da zan kara. Wato duk wani abin da muka tattauna, mun tattauna shi game da tattalin arziki ne. To tattalin arziki bai tafiya sai da political economy, siyasan tattalin arzikin kasa. Siyasan tattalin arzikin kasa kuma ya karu musamman mu rinka kallo kamar yadda dakta ya faɗa. Waɗannan abubuwa suna da mahimmanci, a rinka sa hikima da tausayi. Idan duk baka yi ta ba hikima ba tausayi, to duk tsarin da aka kawo shi to ba zai nasara ba. Shine nake so in yi magana wato akan farashin da ake saida man fetur a cikin ƙasar. Wannan in hanyar da za a saukar da farashi shine a sa refinery a ko ina ayi refinery tunda a 2040 ana sa ran za a daina siyan shi mu kuma har yanzu mu kai wannan level din ba to a zo ayi refineries wanda zamu rinka siyan mai mu da sauki wanda duk abubuwan da zamu yi mu yi su a cikin gida da sauki a cikin tattala arzikin kasar mu misali na mu'amala yawan tafiye-tafiyen mutane ya rubu idan kana so ka gina agriculture sai ka gina shi da hanyoyi sai ka gina shi da tafiye-tafiyen mutane dan kasuwa da jirgin kasa to duka waɗannan abubuwan infrastructures da ake bukata gwamnati tana da dama yanzu kuma daman shine a yi kasafin kuɗi da wuri sannan a sa mutanen da suka dace sannan a rinka nemo mutane masu tausayin mutane ba mutane masu boko zalla ba
jama'a sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyin su da Solomon Abu da Chubahiro Diodune waɗanda suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma ba bi sa shashan ci ba kana ba bi sa sakar ci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka ka sha wuya ka sami kudin ka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.